yan wa masu girma muna ma Allah subhanahu wataala godiya, ya kuma su imani mu ji tsoron Allah matukar jin tsoro, mu san cewa Allah subhanahu wataala ya halice mu daga rai guda shine annabi Adam alayhi salam, ya kuma su imani mu ji tsoron Allah duk wanda zai magana ya kokarin kiyaye magana shi ta zamanto magana ta gari magana cikakkiya wanda babu shakku a ciki wajen cewa Allah subhanahu wataala ba zai kama shi da laifi ba. Mu san cewa akwai magana cikakkiya ita ce magana Allah Qur'ani, akwai magana cikakkiya magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wataala yake cewa a cikin Al-Qur'ani mai girma, mu al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace mun yi kowace al'umma albarka da alheri da daraja da matsayi, yace saboda muna umarni da mai kyau, muna hana mummuna, muna imani da Allah. Wannan shine daraja da kuma matsayi da wani kambe na yabo wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah ya sa mun yi al'ummomi da yawa daraja, umarni da mai kyau da hana mummuna da imani da Allah. Su Yahudawa da Nasarawa ahlu kitab inda sun yi imani, to da wannan yayi alheri a gare su, sai dai kai to ba su yi imani ba, da yawa daga cikin su masu saban Allah ne fasikai ne, yan wa masu imani. Allah subhanahu wataala na umurta mu lalle ne mu yi kokarin ma'ana sada zumunta. Ayoyi na Al-Qur'ani sun wuce a ilga, da yawa ne, suna da yawa, mun dan gutsuro wasu daga ciki. Allah subhanahu wataala na umurta mu mu sada zumunta. Menene zumunta? Duk wanda cikin ku guda ne, da kai da babanka da baban shi da mamman shi da mamakka, duka ƴan uwa ne, tushen su guda ne, kakannin ku ɗaya ne, to waɗannan dole ne ku yi zumunci, dole ne ku rika zuwa ziyara, dole ne ku san juna, dole ku rika taimaka ma juna. In wani ya shiga cikin wata matsala, to dole kuma ku shiga ciki, wannan wajibi ne, ba wai abu bane na sunna ko in kana so ko kaga dama, a'a, a hukuncin musulunci wajibi ne. In ko baka yi haka ba, to Allah madaukakin sarki zai raba ka da albarkar shi alherin shi, kuma babu kai babu shiga gidan aljanna. Sada zumunta wajibi ne daga cikin wajibai, ya zama dole, ya zama tilas, bai kamata mu sakaki ba a wannan yanayi namu, a wannan rayuwa da kowa yake ta kanshi nafsi nafsi, kowa yana kulawa da shi da dan shi da iyalin shi, zaka samu mutum uwarsu ɗaya ubansu ɗaya, amma matsaloli sun wuce ilga. To kaga wannan akwai rashin sanin shari'a da kuma ayoyi wanda suke mana magana akan zumunta. Dole ne fa, ko da wani ya ce ni banna zuwa gidan wane, misali ta dan uwanka ne, babanninku guda ko wanka ne ko kananka, yace ai ni banna zuwa gidan wane, to kai dole ka je gidan shi. Haka manzo Allah ya karantar da mu, wannan shine tarbiyya ta musulunci. Kai ka samu ladan zuwa zumunta, kai ka samu lada na sada abinda Allah yace a sada, shi kuma ya yanke zumunta, kuma Allah zai yanke mishi albarka. Idan yanzu shi ya sa ma Allah, to kar ka ce a tunda ya ce baya zawa ni ma banna zawa, ko kuma a ka je so daya bai zo ba, ka je so biyu bai je ba, ka zo so uku sai ka ce kai wane shi, babu ruwan shi, ni kullum ni nake zuwa, to kaga shedan yayi aiki akan ka, ka bari kai ka rika zuwa kullum shi kada ya zo, zaka samu ladan shi, ka samu ladan umurnin da Allah yayi, a gobe kiyama zaka ga mamaki idan ka ga ladan da Allah zai baka lokacin da ka jure ka je ka sada zumunta, ka jure ayi zumunci, ayi ƴan uwantaka, musamman wanda za a ce tsatsan ku guda ne, ƴan uwanku guda, daman daga rahim ne gidan Allah subhanahu wataala, ko kuma Al-Qur'ani ko harshen larabci da ya aiki da kalmar rahim, ana nihi da shi ma'aihuwa ne, kenan ma'aihuwar da ta huddo babanka da baban shi da mamanka da mamanshi duk ɗaya ne, wuri ɗaya kuka huddo, to ƴan uwan juna kuke. Ko da kuwa wani rikici ya zo, dole ayi sulhu, a daidaita, a gyara, a zauna lafiya. Allah subhanahu wataala ke ta ku bauta ta ma Allah shi kada ku shirka. Iyaye a musu biyayya, amma uwaye duk abin da ya dace na ihsani, kyautatawa da kuma jin kai da kuma agazawa da magana mai kyau. Allah subhanahu wataala ya ce hatta wanda yake makusancinka, dan uwanka, maraya, shi ma a kyautata mishi, a tausaya mishi, a ji kanshi, miskini haka, akwai makwabci na kusa, akwai makwabci na nesa, gaba ɗaya kowanne, in dai muna so mu yi rayuwa rayuwa kyakkyawa tsarin tarbiyyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to mu yi kokarin kyautata ma waɗannan iyayenka, waɗanda suke ƴan kusa da kai, wasu marayu ne, wani miskini ne, wata mace ce wadda take bazawara armala batta da kowa, wani yaro ne bai da komi, waɗannan duka gaba ɗaya a sa su a jiki, a tsara su, rayuwa ta yi kyau. Tarbiyya ta musulunci, tsarin addinin musulunci ne. Allah ya ce ka hatta matahi, yana cikin tahiya buzurin shi ya kare, ko wata matsala ta same shi, in ka iya ka warware mishi, in ka iya hudda shi daga matsala, ka hudda shi daga matsalan nan. Hatta bawa da yake gidanka mai aikatau, ka dauke shi yana aiki, yana wanke-wanke, yana abin da zai gyara maka abubuwa na gida, share-share, to shi ma wannan Allah ya ce a kyautata mishi, a mishi magana mai kyau, a gaya mishi magana da dada, ya ji daɗi. Lalle Allah madaukakin sarki a ƙarshen ayar sai ya ce baya son mutum mai jijiji da kai, kace kamar ni kai kaiwa kace kamar mu ku kuma su wane ne daga ina kuka zo mi asalin ku asalin ka kasa ne idan annabi adam ne idan ko babanka ne ya ba shi zama kazamta mani ne asalin ka wanda ya taba ka sai ka wanke sai kace kamar mu kamar ni kamar mu to kaga wanda kalmomi ne na jiji da kai shine Allah a ƙarshen ayar sai yace Allah baya son mutum mai jiji da kai mai alfahari mai daga kai ya rena kowa kowa a wayan shi ba komai bane dalilin mulki ko kudi ko ilimi to wannan matsala ce ka zamanto bawan Allah mai kaskantar da kai duk abinda ya zamanto Allah ya umurni kake yi to shi ko Allah zai baka lada kuma zai dokaka ka in ka kaskanta kana nuna cewa kai ba kowa bane to Allah shi zai dokaka subhanahu wataala a wata ayar sai Allah yake cewa ya maiki suna tambayan ka mi za su ciyar mutum yana da kudin shi yana da ɗan wasu abubuwa yana so ya kyauta ko ya sadaka ko ya ciyarwa da aka tambaya sai aka ce daga farko dai a ciyar da abu mai kyau to uwaye sai kuma na kusa iyayenka ka wadatar da su ka basu bayan su ɗan uwanka na kusa yanan ba daidai bane kalma ta Bahaushe da yake cewa gida bai koshi ba a ba daji wannan kalma ta yi daidai dole sai gida ya koshi waɗannan haƙƙi ne akan ka shi kuma wancan na waje ihsani ne kyautatawa ne Allah subhanahu wataala yace su ma'abuta zumunci ko kuma waɗanda suke tsatsan su guda ko ma'aiwarsu guda an shashen su da shashi abu ɗaya ne yanzu da kai da wanka da kananka abu ɗaya ne da yake da kanan wanki da kananka duk abu ɗaya ne da babanka da babannunsu duk abu ɗaya ne to kaga kenan meye matsala meye zai sa a rika wani gaba ko kuma ana wani abu wanda bai dace ba wanda bai zuwa gidan wannan wancan fata zuwa gidan wancan kaga wannan duka wahayi ne na shedan kuma Allah subhanahu wataala zai ma masu irin wannan azaba Allah subhanahu wataala yace a wata ayar daban ku ji tsoron Allah wanda kuke tambaya da shi kenan ka ce ba ni wane dan Allah ka bani wannan abu dan Allah ina so ka raka ni mu je wuri kaza dan Allah to haka kuma akwai kuma alarhamu sai ka ce ya wane kai dan uwana ne zo raka ni kai dan uwana ne dole ka bani abu kaza kai dan uwana ne ka taimaka min ina cikin matsala to wannan duka Allah yana bamu ma'ana bayani ne Allah yana nuna mana cewa ɗan uwan mu wanda muke tare da su to ya zamanto dole mu so juna ya zama dole mu agaza ma juna ya zama dole mu yi zumunci ibada ce kuma abu ne na wajibi ba abu ne na sunna ya kuma su imani kusan cewa duk mutumin da yake so Allah ya faɗaɗa mishi arzikin shi Allah ya sa rayuwar shi ta yi albarka yayi tsawon kwana to ka sada zumunta tana daga cikin abin da take sa Allah ya sa mutum zai yi shekara 20 zai yi shekara 40 to he zamanto mai bala'in sada zumunta kullun yana zuwa yana zawa to za a ƙara mishi zai iya yin 80 zai iya yin 100 kuma ga albarka ta rayuwa kuma ga arziki ya kai ma wannan ziyara ya dan bashi abin da ya kari ya kai ma wancan ziyara dan uwan shi ya dan bashi abin da ya kari to Allah zai haɓaka arzikin shi wanda kuma magana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin da Anas sahabi ne manzon Allah ya rawaito shi manzon Allah ya ce duk mai so a faɗaɗa mishi arzikin shi kuma ya zamanto a ƙara mishi rayuwar shi ko ta yi tsawo ko ta yi albarka to ya sada zumunta ashe kaga daga cikin sababin ƙarin arziki shine sada zumunta daga cikin sababin samun rayuwa mai albarka rayuwa mai tsawo to ya zamanto kana sada zumunta Aisha radiyallahu ta'ala anha mata ta ma'aiki tsiran Allah da mutunta tabbata gare shi manzo Allah ya ce mata ya Aisha duk mutumin da aka bashi tausayi ko kuma mutumin da aka bashi sanyin hali bai da kaushi ba wani kirize bane bai da fushi bai da wani abu na irin na zalunci to wannan mutumin kaman an bashi alherin duniya da lahira sai kuma ya ce mata da sada zumunta da kuma halaye masu kyau da kuma kyautata ma makwabci ya ce to su kuma wannan suna ƙara ma mutum shekara a nan duniya Imam Ahmad ya rawaito da wannan hadisi shekarunka za su ƙaru kuma shekarun za su zamanto mai albarka yanzu kaga mutumin da shekarun shi yake albarka shekarar shi 20 ya mutu inda za a samu wani mai shekara 60 ko wani mai shekara 80 amma dai a rayuwar shi a kundin shi na rubutu na aikin kirki babu wani kayan kirki sai fasadi sai saban Allah sai cin haram kaga kenan wannan mai shekara 20 ya hi shi ya wuce shi kuma masu girma kusan cewa sada zumunta tana daga cikin manyan abubuwa na farko na musulunci wanda manzon Allah ya kirawo lokacin da manzon Allah ya aiko shi tsira Allah da mutunta tabbata gare shi daga cikin abin da yake kira a sada zumunta a bar yanki zumunta Abdullah ibn Salam yake cewa muna Madina lokacin da manzon Allah ya zo Madina sallallahu alaihi wasallam yace ina ganin huskar shi na gane cewa wannan mutumin bai huskan mai ƙarya bane kenan bai magana bai kama da mutumin da zai hudu magana wanda ba haka ba yace farkon abin da naji a gare shi yake cewa ya jama'a ku yada sallama yana tana so a so juna wanda ka sani da wanda baka sani ba duk wanda ka ganshi inda dan uwa musulmi ne assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah kullun ana ta gaisuwa yanzu inda zaka ga wani a cikin duhu kana ta tsoro inda zai ce ma assalamu alaikum kawai sai ka ji wani sanyi ya zo maka ashe mutumin kirki ne kuma magana ta sallama aminci ne da limana yace kuma ku ciyar da abinci yana mutum ya sadaka na abinci yace kuma ku sada zumunta ku rika yin sallah da dare lokacin da mutane suke barci za ku shiga aljanna inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kenan sada zumunta ba karamin abu bane ciyar da abinci yin sallah da dare manzo sallallahu alaihi wasallama kenan daga cikin manyan abubuwan da yake kira haka yake ma'ana yi mana bayani yi mana wa'azi sa hanya akan cewa lalle sada zumunta ba karamin abu bane bai kamata mu yi wasa ba ya kuma su imani kusan cewa sada zumunta tana daga cikin manyan aiki kuma tana daga cikin alamar imani da Allah da ranar gobe sai Allah subhanahu wataala yake cewa lalle ne su waɗanda suke zazan su guda shashin su zuwa shashi a daidai suke kuma mu san cewa sada zumunta tana daga cikin abin da za ta ƙara ma mutum arzikin shi da shekarun shi to amma kuma akwai azaba Allah shine duk mutumin da ya yanke zumunta to Allah zai yanke mishi albarka Allah zai yanke rayuwar shi zai iya mutuwa lokacin shi bai ba kuma arzikin shi zai karewa lokacin bai ba wannan shi ma hadisi ne na Abi Huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace lokacin da Allah ya hayi halittu akai abubuwa gidan aljanna da komai da komai da bayu da wanda za a yi da sakamako to shine sai zumunta suke cewa yo Allah wannan abubuwa ne wanda suka magada'a wanda suka nemi neman tsari to Allah menene hukunci na ne sada zumunta take magana ga Allah subhanahu wataala to shine sai Allah yace ma sada zumunta ke azabar da zan ma wanda yake sada ki zan yanke shi zan yanke mishi albarka kenan zan yanke mishi rayuwa kenan misali inda zakai shekaru ma barkatai sai zaman to kai baka sada zumunta a zamanin kawai kake to wannan rayuwa taka za ta lalace rayuwar ka za ta zamanto mai yankikin albarka Allah subhanahu wataala ya kare mu sai manzo Allah yake idan kuna so ai abin a zahiri yake ku karanta wada Allah subhanahu wataala da yake cewa yanzu so kuke ku juya baya game da Allah da manzon shi ba ku abin umarnin Allah da manzon Allah ku je kuna sabo a cikin kasa kuma ku yanke zumunta kenan yanke zumunta yana daga cikin manyan zunubai wanda Allah subhanahu wataala baya ma bawa gafara saboda haka tsoratarwa ce babba duk mai imani yayi kokarin kare kanshi yayi kokarin yin wata wani kuzari na musamman akan cewa lalle tabbas ya zamanto daga cikin masu sada zumunta akwai wahayika wahayi na shedan daban-daban zai rika cewa kowa ne kana zuwa bai zauwa ko kuma wane mai kudi ne ka inje gidan shi ya ce kudin shi nake nema ko kuma wane in naje gidan shi dole sai na bashi in ban bashi ba abubuwa dai duka wannan wahayin shedan ne duk shedan ne yake sa wannan in kana da kabada an babu babu an ma an ce maka mai kudai ne kai an ma an ce maka mai wane ne kai dai ka san ibada ce kake kai ka san bauta Allah ce kake shine sada zumunta Allah subhanahu wataala samu daga cikin masu sada zumunta Allah samu daga cikin masu bin dokokin shi Allah ya samu hi karfin shedani اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ارحمنا بالقران واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه وارزقنا تلاوته آناء الليل وطرف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين منا توسل الى الله سبحانه وتعالى دا ايكم كياوا وندا باس لاهيا دا تشكمو الله سبحانه وتعالى يا باس لاهيا wanda basu lahiya Allah ya basu lahiya kuma Allah ya sa kafara ce ta zanuban su waɗanda suka riga yawo gida gaskiya iyaye da sauran Allah subhanahu wataala hasan kabarin su Allah ya musu gafara Allah ya musu gafara Allah subhanahu wataala mu kuma ya cika mu da imani kasan mu ta Niger muna roƙo wajen Allah madaukakin sarki ya kare ta da kariyar shi Allah ya kare mu da wani bala'i ko ta musiba duk wanda yake nuhata mu da wani shari da kasan mu Allah subhanahu wataala ya kare mu da sauran kasashen musulmi Allah subhanahu wataala ya sada mu da alherin shi shugabannin mu muna musu kyakkyawan fata akan cewa Allah subhanahu wataala ya ba su nazari da fasaha wanda za su kawo zaman lahiya da kuma rayuwa da dada da kuma izinin Ubangiji subhanahu wataala Allah ya kare mana imanin mu Allah ya kare sojojin mu wanda suke kan iyaka Allah subhanahu wataala kare iyakokin mu da sauran iyakoki na kasashen musulmi kuma ila salatu wa rahmatullah